أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا همة الشيخ اهدي لنا بهذا المحضر والتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai mai ikon yi da hanawa wanda ya kaddara rayuwarmu zuwa wannan rana ta Laraba 5 ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 1443 wanda ya daidai da 6 ga watan 4 miladiyar annabi Isa 2022 mun sake dawowa kan karatunmu a wannan masallaci mai albarka tare da mutane masu albarka a cikin wannan sura mai yawan albarka suratu Fussilat ma'ana sura mai sifan alqur'ani mai girma saboda wannan Fussilat din kitabun ne Fussilat ayatuhu qur'anan arabiyyan ma'ana bayani ne akan sifa ta alqur'ani mai girma kuma ita ce sura ta 41 a jerin surorin alqur'ani mai girma a jiya mun ji muhimmancin sauraron alqur'ani mai girma da kuma illoli na ainihin harguwa ko surutu ko daga murya yayin da ake karanta alqur'ani mai girma wanda aka gaya mana wannan halin kafirai ne suke ga junan su su rika yin haka lallai yan uwa mu kula da abin da ya shafi shanin alqur'ani mai girma mu rika karanta shi ko kuma mu rika samun dama muna sauraron alqur'ani mai girma a wannan ayoyi da aka karanta mana ko aya da aran mai karanta mana yanzu bayan an gama magana akan abin da ya shafi wato kafirai da makomarsu to yanzu kuma za a yi magana kan muminai da makomarsu kamar yadda aka san haka al'adan alqur'ani yake wai a ciza sai a hura a ciza a hura kuma daman tun farkon surar ma Allah ya ce mana shi wannan babban manzo da Allah subhanahu wata'ala ya aiko tare da wannan littafi nasa da ya aiko su bashiran wa nadhiran ne mai albishir ne mai gargadi ne to an yi ta gargadin maganan wuta muke tun shekaran jiya har jiya ana ta maganan wuta da yan wuta to yanzu a dawo a yi maganan yan aljanna da kuma ainihin ita aljanna din Allah ka bamu Allah ka tabbatar mana albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kafin mu shiga wannan aya babban darasin da zamu koya aya ta ƙarshe da muka karanta jiya kuma nake so in ja hankalin mu akan sa shine wato mutun ya kafa abu mai kyau shi yasa iyayen nan namu da suka fa irin wayannan alkhairai muke ta musu addu'o'i muke jin dadin irin wannan alkhairi da suka kafa ma'ana idan ka kafa alkhairi ko kana nan ko baka nan ma da ma bayan ka basu bari alkhairin nan ya tsaya ba to a za a ci gaba da rubuta maka lada tamkar kana nan tunda ga wannan bayani ne karara daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma manyan sahabbansa cewa duk wanda ya sunnanta abu mai kyau to yana da ladansa da ladan wanda ya koyi da wannan aikin har ran tashin alkiyama shedan shi ya sunnanta tawaye da girman kai haka duk ran da wani yayi tawaye yayi wa na gabansa tawaye wanda ya fi shi tawaye ya masa girman kai to shedan yana da kamisho qabilu shi ya sunnanta kisan kai haka siddan ba tare da haƙi ba a bayan ƙasa duk ran da aka yi kisan kai yana da kamisho subhanallah shi yasa ake so kullum mutun ya ji tsoron Allah ya kafa abu mai kyau kada ya kafa mummunan abu wannan mummunan abu zai ci gaba da yi masa illa yana can kabarin sa za a yi ko masa kamisho a ce to ga nan abun da ka dasa an kama ni bangare na sakamakon sa Allah ka kiyaye mu za mu shiga maganan aljanna kuma za a fara da maganan yan aljannan kafin a fadi ta aljannan da kuma hanyar da ake bi a tafi aljanna malamai suna ga ya mana wai dan adam yana da abun dariya yana da abun mamaki dan adam yana son aljanna amma baya son mutuwa kuma ita aljanna ba a shiga sai an mutu to amma dai daga cikin magabata waliyin Allah da duniyar walittaka ta jinjina masa shine Sheikh Ibrahim Ibn Adham Ibn Adhama yayi magana an tambaye shi aka ce me yasa mutane ne suna son rayuwa ba sa son mutuwa sai ta li'annakum amartum dunyakum wa kharrabtum ukhrakum kun gina duniyarku kun mata dukkawa sannan kun rusa lahiranku dan haka sai kuke jin tsoro ku tashi ku bar gidan da kuka gina ku koma gidan da kuka rusa to a sai kenan maganin abun ka gina kawai ka gina duka biyu eh ka gina nan sai ka gina can sai duka sai su maka sauki ina fata an fahimta ka gina nan ka gina can duka sai su maka sauki amma ma dama baka gina lahira ba to dole zaka ji tsoron mutuwa duk da ita mutuwa tana da wannan kwarjini in banda wato annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yassana na fatimatu zahra alaiha salam babu wanda aka zo suka zo mutuwa ba ai daga da su ba ai rikici da su akan mutuwa ba eh musa annabi adamu lokacin da aka zo daukar ransa ya cika shekara 100 a duniya sai ya ce wa mala'ikan a ai Allah ya nuna min alamu zarri cewa alahul mafuzu kai Allah ya ce shekara 120 zan yi ce ah ka manta lokacin da aka tara maka ƴaƴanka gaba daya kaga wani mai hasken fuska shine aka ce wai aka ce annabi Dawud kenan ka tambayi Allah kace shekara nawa zai aka ce 60 zai sai kace kai Allah 60 ya marka dan a ƙara masa Allah ya ce to ai na gama raba shekarun sai dai a debo ana kai ce to adibi 20 ana a dora masa aka dora annabi Dawud da shekara 20 ka manta kai kyautan shekara 20 yace lalle na tina na tina Allah sai yace dai to a bashi dama ya ƙara 20 din kaga an samu ja'inja haka annabi Musa annabi Dawud alaihi salam da aka yi magana akan sa shi ma da mala'ikan mutuwa ya zo masa ne da daddare daidai lokacin bacci ka san basara ke ne da shi da ɗansa annabi Suleiman annaban Allah ne sarakuna ne bayan mai rufe kofofin gidajen ka san manyan gidaje da kofofi an rufe kofar can da ta can da ta can duk an taro kidin an kawo masa kawai sai ya ji ana masa sallama a cikin ɗakin sai ya ce to waye wannan mai sallama bayan duk an rufe kofofi yace wannan wanda ba ruwansa da kofofi ne shi ba yi da wata alaka da kofa da ai kofa da kar ai kofa duk ɗaya ne shine mala'ikan mutuwa ba yi da alaka da kofa ba ruwansa da kofa sai da ai kofa da kar ai kofa duk ɗaya ne a gunsa ce to me ka zo yi kaga fa za fara za yi jin kenan me ka zo yi ka zo ziyara ne cikin daren nan ko dauka yace ziyara ba zan zo ziyara cikin dare ba yi tunda ka ganni nan nazo dauka ne yace amma kuma ka manta lokacin da kake zuwa mini ziyara ina ce maka idan mutuwan nan ta zo ka dan sanar da ni ka dan min alatin ka ce lokacin ya matso idan karatun da muka yi jiya ko eh baka san lokacin da ka zo ba zaka san lokacin da zaka koma ba dole ka sani ba akwai bayin Allah da Allah yana zaba yana gaya musu tunda wanda za su iya rike hakan amma kai kila ni da kai da ba za mu iya rike haka ba Allah bai zai gaya mana ba sai dai kawai mu ji mun tafi can Allah ka ba mu sa'an tafiya Allah ka sa mu cika da imani Allah ka dauki rayuwar mu a Madinar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dan annabi ya bada satan amsa ko ya ce duk wanda ya ga sararin zai je ya mutu a Madina to Allah ya tafi Madina ya je ya rasu saboda duk wanda ya rasu a garin Madina ni ko zan masa shira inji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi Dawud ya ce ai na so ka min alatin ka ce to fa sawara lokaci kaza ya ce ina makocinka wane ya ce ya rasu ina wane wanenka ya rasu ina wane wanenka ya rasu ya ce to shine alat din shine nake nuna cewa kai din ma ba za ta barka ba tunda ta dau wancan ta dau wancan ta dau wancan a gidanku an yi mutuwa a makota an yi mutuwa a danginka an yi mutuwa inda ma ba danginka ba a garinku an yi mutuwa kuma mutane irin ka take daukewa to kai ka san ba za ta barka ba wannan shine aladdin gargadin cewa kai ma mutuwa za ta zo ta dauke ka to haka annabi Musa shi kan ma shi abin da yafi haka zafi saboda yana da zafi da ma annabi ne mai zafi da malaikan mutuwa ya zo ya ce me ka zo yi waye kai ce malaikan mutuwa me ka zo yi ya ce daukar rai ai sai kwalfe shi da mari sai da ya ce da masa ido malaikan ya kai kara gun Allah ya ce to Allah ka tura rigun bawan da baya son mutuwa ya kwalfe ni da mari har ya cire min ido dake annabawan Allah shalelan Allah ne Allah bai ce to ai yayi laifi ba sai Allah ya ce to ka je ka ce masa ya samu hannunsa ya sa a bayan saniya duk iya adadin ko saniya baka ko saniya fara duk adadin wato gashin da hannunsa ya rufe tafin hannunsa ya rufe to an bai shekaru adadin wannan gashin aka ba ga annabi Musa ka san gashin shanu dan misimisi ne kaga da za a samu shekaru da yawa kenan aga annabi Musa ya ce to bayan wannan kuma sai me aka ci sai mutuwan sai ya ce a to kawai a dauka yanzu indai za a kara wannan din ma kuma za a mutun kawai a dauka yanzu kawai Allah ka sa mu cika da imani to wannan maganar mutuwar za a yi shi yasa muka fara kawo maganar mutuwa din Allah subhanahu wataala yana cewa innal ladhina qalu rabbuna Allah lalle wadannan da suka ce Allah shine ubangijin su suka tabbatar da wato diyatakar Allah dayantakan Allah subhanahu wataala da cewa shi Allah shine khaliqu shine wato halitta kuma halittarsa ce mallakarsa ce bayinsa ne gabaki daya sannan shi Allah nan guda daya ne a cikin sunayensa babu mai suna irin na Allah Allah ya tambaya ce hal ta'lamu lahu samia ka taba jin wani wai shi ta koran Allah ne yana ce masa Allahu bi isa ba wallahi bai isa ba suna ne na jalala sai da ce Abdullahi amma a ce Allahu ake kiransa a bai isa ba dan haka Allah shi kadai ne a sunayensa shi kadai ne a aikinsa duk yadda halitta ta yi aiki don ta kwaikwayi irin aikin Allah ina sai an gagazawa a cikin aikin ta wallahi mushi kbayr Usman Bauchi Allah kara masa lafiya yana faɗa yake cewa ka duba da Allah ya nuna maka shi kadai ne a aikinsa bature ya kera mana keke ya kera mana mashin ya kera mana mota ya kera mana jirgi amma a cikin su kaga gaggawarayawa yi ko gaggawarayawa yi babu keke namiji da keke mace ko akwai in ka ce keke mace ce to iya mace ce kawai in ka fassara ta annabi je to iya man namijin ce kawai mota kuma an fi danganta ta da mace ko mashin ma an fi danganta ta da dan ban fi danganta shi da namiji to haka sai ya zama ba zai iya halittar abun ya zama zaujaini ba wani Allah bi isai ba sannan kuma koda a taslimul jadali ma'ana a ce kaddarama bature yayi keke namiji yayi keke mace ko yayi mashin namiji yayi mashin mace yayi mota namiji yayi mota mace yayi jirgi namiji yayi jirgi mace sai a ce to wannan jiragen a zo a hada su gu daya kuma su karu za su karu ba za su karu ba dan haka Allah sai ya zama shi kadai ne a cikin aikin sa subhanahu wataala haka nan shi kadai ne a cikin sifarsa babu wanda sai ya dauki sifa irin ta Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala wato mai ji ne yana jin komai mai gani ne yana ganin komai subhanahu wataala to duk mu'minai da suka yi wannan tauhidi suka tsaida wannan tauhidi thumma istaqamu sannan kuma suka tsaya akan wannan wato abinda suka tabbatar a zuciyar nan tasu suka hada shi da aiki da kuma nisantan sabo kuma suka dogara da haka suka yi tayi ga ai ga tauhidi imani kenan ga amalus salih aiki kenan kuma ga nisantan sabo suka doge a haka hatta matu har sai da mutuwa ta zo musu sannan ga muamala ma'ana dai suka yi abun nan da musulunci ya kunsa ka san shi musulunci abu uku ne a dunkule abu uku ne a dunkule akwai aqida akwai ibada akwai muamala dole sai ka kyautace su duka sai ka kyautata aqida ka yadda Allah ubangiji ne shi kadai ba mai bayarwa ba mai hanawa sai shi in ka samu shi ya baka in ka rasa shi ya hana ka kuma ba wai dan baya son ka ba a ba wuya lokacin da aka baka din abin zai iya zame maka fitina sannan halitta ba ta da tasiri sai abin da Allah subhanahu wataala ya kaddara sannan shi ya fi cancanta a bauta masa duk da malamai da sahabbai su ne malaman farko daman na wannan al'umma musamman sayyidina Ali karamallahu wajhu yana cewa ita bautar Allah daman tana nan kashi uku ne ko bayin Allah iri uku ne akwai bawan Allah mai bautar Allah don tsoron wuta ce wannan ya zama mugun bawa da Allah bai wuta bai zai bauta wa Allah ba kenan sannan akwai bawan da yake bauta wa Allah don kwadayin aljanna da Allah bai aljanna bai zai bauta wa Allah ba kenan sannan akwai bawan da yake bauta wa Allah don Allah ya cancanci a bauta masa ko yayi aljanna ko bai yi aljanna ba ya Allah ya cancanci a bauta masa subhanahu wataala da haka shi ba dan kodago ne tsakanin sa da Allah subhanahu wataala ba ya san shi din gaba daya na Allah ne ayyukansa duka Allah ne yake bashi dama yayi da haka shi bai da nasa wani motsin a ciki da haka sai ya sallama komin sa ga Allah shi kawai Allah subhanahu wataala yake nufi kamar yadda Allah ya kasa mana mutane a kusan kashi hudu a ko kashi uku ne da muka faɗa yanzu wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wama lahu fil akhirati min khalaq a cikin mutane akwai wanda kawai abin da yasa a gaba shi duniya ne lamarin lahira ku je ku yi ta fama da lamarin ku amma shi duniyar sa kawai yasa a gaba wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar a cikin mutane kuma akwai wanda yake neman Allah ya bashi duniyan kuma ya bashi lahira Allah ya ce a wannan babban mutum ne yana da rabo yayi wayo sannan na uku akwai wa minan nasi man yashri nafsahu ibtiga amradatillah akwai wanda zai saida kansa ma gaba daya domin neman yardar Allah subhanahu wataala to amma fa ƴan uwa mu sani ba laifi bane wai bautar Allah don neman aljanna ba laifi bane kuma bautar Allah don gudun wuta a matsayi ne dan adam yana da matsayi iya matsayin ka kenan dole daman da wannan zaka fara da kana bautar Allah don tsoron wuta sannan sai ka kai matakin kana bautar Allah don neman aljanna to diga nan kuma sai ka wuce wurin yanzu kuma kana bautar Allah don neman yardar Allah don ita neman yardar Allah tafi aljanna kamar yadda aljanna ita kuma tafi wuta kamar yadda Allah yake cewa waridwanun minallahi akbar samun yardar Allah yafi aljanna ma dadi Allah ya yarda da kai ba fushi tsakaninka da shi a yafi maka aljanna ma dadi dan haka mu'mine sai zaba ba abin da suke jin dadi ma aljanna kaman ganin Allah subhanahu wataala da musu albishir din ya yarda da su Allah ka yarda da mu albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka dole ka kyautata aqida sannan dole ka kyautata ibada kai ibadar yadda Allah yake so ba kamar yadda kai kake so ba maulan mu shuti janir radhiyallahu anhu ya mana gargadi a cikin jawahirul maani yana cewa ka bauta wa Allah min haisu yarda la min haisu tarda anta yadda yake so ka bauta masa ba yadda kai kake so ba a sai neman ilimi ya zama wajibi akan ka kenan don ka san yaya Allah yake so a bauta masa yanzu da yau din nan zaka ki yin sallar isha'i sai ka ce bari yin nafila raka'a 100 amma baka yi sallar isha'i ba da Allah wannan nafila raka'a 100 za su amfane ka ba za su amfane ka Allah ba nafila raka'a 100 ya dora ba ya dora ba ka yi sallar isha tukunna idan ka samu sarari sai ka kara da nafila haka ana bautawa Allah ne min haisu yarda la min haisu tarda anta sannan kuma sai ka kiyaye mu'amala ma'ana ka kiyaye mu'amala tsakaninka da halittar Allah. Allah ya gaya mana muhimmancin mu kyautata mu'amala, wanda wannan shi yake ƙara bayanin istiqama din kenan ko? Ma'ana ka kyautata mu'amala. Allah ya gaya mana alal aqalli, a mafi ƙarancin lissafi, ka kyautata mu'amala da mutun tara. Wannan aya ɗaya Allah ya irgo mutun taran nan. Wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'an. Kaga wannan haƙƙin Allah kenan, aqida kenan. Haƙƙin Allah ne ka bauta wa Allah kada ka hada shi da komai. To za a fara irga maka mu'amala kuma da waɗanda ya kamata ka fara mu'amala da su, da kuma yadda ya kamata kai mu'amala da su. Allah sai ya ce wa bil walidaini ihsanan. Ka kyautata wa iyayenka, su ne layin farko ko suna raye ko bayan sun koma ga Allah. Saboda wani sahabi ya zo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yake cewa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal baqiya alayya min birri abawayya shay'un abarruhuma bihi ba'da mautihima? Akwai abin da ya rige min na biyayyar da zan yi wa iyayena bayan sun koma ga Allah? Annabi ya ce kwarai kuwa, ai ba biyayya da yawa, biyayya da yawa ne ma. Na farko as-salatu alayhima, kai rika yi musu addu'a, ma'ana kai rika roƙa musu aljanna. Sannan na biyu wastighfaru lahumu, da nema musu gafaran Allah subhanahu wata'ala. Sannan na uku wa ikramu sadiqihima, da mutunta wa da girmama abokanansu. Sannan na hudu wa tanfizi ahadihima, da zartar da alƙawarin da suka yi. Akwai wani aiki da suka dora a kansu, ma dama suna rayu sai sun yi wannan aikin, to kai ka zo ka zartar da wannan aikin, to kai iyayenka biyayya. Kamar da yadda committee mu na masallacin nan, wanda mafi yanci kaga duk iyayen an koma ga Allah, amma ƴaƴan an zo an rungumi abun, to wannan an samu albishir na biyayya ga iyaye kenan. Sannan a wasilatir rahimi allati la tasilu illa bihima, da sadar da zumuncin da baya saduwa sai sanadinsu. Mutane ne sanadin iyayenka ka san su, to kar ka yadda dan bayan iyayenka ba sa nan ka ce ba ruwanka da su. A'a, ka rika zuwa kana gaishe su. Shi yasa zamu ga hikima na iyaye, in mutum mahaifi zai tafi ko gun abokanansa ko gurin danginsa, sai ka ga ya ibi iyayensa, wai yana nuna musu ne ranan da bana nan to ku zo nan, ku ba baki bane a nan, ku zo nan. To wannan kaga iyaye kenan, wa bil walidaini ihsanan, wa bidhil qurba. Sannan wajibi ne ka kyautatawa wato ma'abota kusanci, ma'ana karaba kenan. Wannan ma'abota kusancinka zil qurba din nan malamai suka ce ana zama ana samun karaba kusanci ta hanya uku. Na farko ana samu ta hanyar haihuwa, ana wanda aka haife ku tare, yan uwanka ne, yayunka, kannenka, danginka, wannan bangaren nasab kenan. Sannan na biyu ana samun karaba ta bangaren radha'a, ma'ana ba dangin iya babu na baba, amma kuma yaron ko yarinyar ta sha nono a wurin mahaifiyarku, to shikenan ya zama danginku saboda wannan nono din da ya sha. Sannan na uku almusaharatu, ma'ana surkantaka, alaka ta aure ta shiga tsakani, to an zama abota kusanci, to ka kyautata wa'innan. Dawil qurba wal yatama, sannan a kyautata wa marayu. Muna nawa tukunna wa bil walidaini ihsanan ko daya, wa bidhil qurba biyu, wal yatama da marayu wanda iyayen suka koma ga Allah, a tausaya musu. Kwanan da naga wani bidiyo ya tayar min da hankali, amma alhamdulillah yanzu nake samun labari an warware wannan matsalar. Cikin kashe-kashe da ake yi a yankin Syria din nan, wani yaro dan karami da ban gama tunanin ya karisa shekara biyu a duniya ba, an kashe uwar, an kashe uban, babu abin da zai ci. Yaron nan ciyawa yake di ba yake ci, ciyawa yake figa a ƙasa yake ci, cikin hasken da ake yi na na'urori aka ganshi, shi yana da sauran rayuwa amma babu abin da zai ci sai ciyawa. Amma alhamdulillah an dauke shi, an kula da shi. Da haka maraya shi ne wanda iyayensa suka rasu, ma'ana bai balaga ba, to wajibi ne a kula da su, a share musu hawaye, a dadada musu su ji cewa tamkar ma iyayensu suna rai. Wannan muna da karancin sa. Sannan waleta ma wal masakin, a kyautatawa miskinai. Miskini shine wanda bai da abincin yau, allazi askanahu alfaqru, wanda talauci ya zaunar da shi ba zai iya motsa ko ina da ko ina ba. To wannan a taimaka masa, a biya masa abinda za a iya na bukatu. Wabilal lisanan wabidil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil, da dan tafarki, ma'ana mutum ne yana kan hanyar tafiya, guzurin sa ya kare, to shi ma yana bukatan a taimaka masa, koda mai kudi ne ku a garin su. Dan daman kaidar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda yazo ya roki taimako, to ko ya zo akan doki ne ku taimaka masa. Kar ku ce ah kana neman taimako ba anka shi kana da doki, a kar ku yi haka. Tunda ya neme taimakon ku dauka ku taimaka masa, ma'ana ko da shakekiyar mota ga ya zo ya tsaya, amma kuma sai yace jama'a da Allah ku taimaka mun, to indai kuna da abin da za ku taimaka masa ku dauka ku taimaka masa. Kar ku damu da cewa ai gashi ya zo da wata babbar ma'ana abin hawa. Sannan wal jari dhil qurba, annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa na biyar kenan ko na shida, da kyautatawa makwabci mai haƙi uku, shine makwabci lamba ɗaya kenan, makwabcin da haƙƙinsa uku ne akan ka, ba ɗaya ba, ba biyu ba, har uku. Wato makwabcinka ne ɗaya, haƙƙin makwabtaka yana nan. Na biyu musulmi ne, haƙƙin musulunci yana nan. Na uku danginka ne, haƙƙin dangantaka tana nan. To wannan ka kyautata masa. Waljari junubi, da makoci mai haƙƙi biyu, shine na takwas ko na bakwai ko na bakwai. Waljari junubi, da makocinka ne, amma makocinka ne ɗaya haƙƙin makwabtaka. Na biyu musulmi ne amma ba danginka ba ne, bare ne, don haka yana da haƙƙin makwabtaka, yana da haƙƙin musulunci. Waljari dhil qurba waljari junubi wasahibi bil jamb, sai makoci mai haƙƙi ɗaya, ma'ana shi makocinka ne ba danginka ba ne ba musulmi ba ne, don haka yana da haƙƙin makwabtaka ne zalla, bai da haƙƙin musulunci, bai da haƙƙin dangantaka. Mun je takwas, wa ma malakat aymanukum, da abunda kuka mallaka. Kaji aya ɗaya Allah ya irga mutum tara da yadda ya kamata kai mu'amala da su. Da wanda ainihin hannayen daman ku suka mallaka, bayin ku kenan, ko kuma mai gida ne da yaransa da suke karkashin sa, to lalle ana da bukata ya kyautata musu, bismillah alhaji, ya dadada musu, ya ainihin rangwanta musu. Wannan kenan a wurin abin da ya shafi mu'amala da ƴan adam, haka har abin da ya shafi mu'amala da dabbobi ba. Allah subhanahu wataala ya mana gargadi, kullum muna karanta hadisin nan na kyanwa ko, annabi yana cewa wata mata ta shiga wuta saboda wata kyanwa da ta daure, bata ciyar da ita ba, bata kuma sake ta taje ta nemo abinci ba, har wannan kyanwar ta mutu. Allah ya ce to a sa ta a wuta. Me yasa? Saboda ta cutar da dabba. Dabba ma ka cutar da ita, Allah subhanahu wataala bai da yadda ba. Don haka shi yasa ake ta maganar kyautata mu'amala, kamar yadda za mu ji ayoyi da za su iso, za mu karanta nan gaba ko cikin wannan dare in insha Allahu ta'ala. Mu kyautata mu'amala, saboda kar ibadar mu ta zama kayan biyan bashin mutanen da muka taba a nan duniya. Allah ya datar da mu. Addu'a ta ta bashi da nayi alƙawari jiya, ban manta ba, zan karanta insha Allahu ta'ala kafin mu tashi. Kuma lalle yana da muhimmanci. Wai abinda malamai suke cewa, wai wani abu akan matar sarki ko, da da ido da ta gani amma babu ido ba ta gani ba, wanda yana daga cikin alfalu da muhimmancin kusantar malamai din. Babu wata matsala da ka sani din da ba mata mafuta ba, komai yana da mafuta. Kai dai ka ji tsoron Allah subhanahu wataala, kai abinka da ikhlasi, amma insha Allahu ta'ala ma dama za ka bi malamai, to in Allah ya yarda ba za ka yi nadama ba. A hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi maganan wannan istiqama din, tunda Allah ya ce innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu akwai hadisi shahararre na wannan Sufyan ibn Abdullah Saqafi madalla wanda Imam Muslim ya ruwaice shi, Imam Ahmad ya ruwaice shi, Imam Tirmizi ya ruwaice shi, Imam An-Nasa'i ma ya ruwaice shi, Ibn Majah ma ya ruwaice shi. Manzon sallallahu alaihi wasallama yana zaune sai wannan sahabi yazo yace masa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallama hadithni bi amrin a'tasimu bi, kabani labarin wani al'amari da zan yi riko da shi, in rike shi gamgam ba zan yi wasa da shi ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yace masa kul rabbi Allah, kace Allah shine ubangiji na, thumma istaqim, sannan sai ka daidaita akan abin da yake tabbatar da wannan kalma da ka faɗa, ma'ana aga tasirin abin da ka faɗa a cikin ayyukanka da gabanka. Yace qultu ya Rasulullah, sai nace ya ma'aikin Allah, to naji wannan kam, ma takhafu alayya, to me kake ji mini tsoro kuma, menene wani abun tsoro ka san sahabbai da dabara, kamar da wani sahabi Huzaifah ibn al-Yamani sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallama, ma bucin sirrin Annabi sallallahu alaihi wasallama, da shi Annabi yake yin sirru. Huzaifah ibn al-Yamani yace ni na ke banta a wurin Annabi sallallahu alaihi wasallama da abunda babu sahabin da yake banta da shi, sauran sahabbai suna tambayan sa alheri ne, amma ni ina tambayan sa wato sharri ne, menene abu na sharri, saboda idan naji sai in guje shi, ba magana ina ne alkhairi ba, a alkhairi kai da gana ta aikatawa, amma bani labarin sharri, in san sharri, in san illarsa, sai zama na ni sance shi. To wannan sahabi sai ya tambaya irin ta Huzaifah ibn al-Yamani, to ma takhafu alayya ya Rasulullah, me kake ji mini tsoro, innai imani na kuma yi aiki da imani din wanda yake tabbatar da imanin nawa, don kai imani ba kai aiki ba babu, idan kai aiki ba kai imani ba babu. Je muka ji kafirai Allah ya ce zai saka musu da wuta duk kikkiawan aikin da suka yi na sada zumunci da ciyar da abinci, ma dama akwai kafirci, to wannan aikin bai amfane su a lahira ba, to kaga me ya ja musu rashin imani. To me kake ji mini tsoro, Annabi ya ce ina ji maka tsoro harcenka. Annabi sai ya kama harcensa ya ce wannan harcen shi nake ji maka tsoro, wajibi ne ka kiyaye shi, ka zama mai taka tsantsan wurin abin da zaka faɗa, kar ka zama al-miktsar, ma'ana mai yawan surutu, saboda Laraba ma suna cewa al-miktsaru ka hatibil layl, ma'ana mai yawan surutu kamar mai icen dare ne, kaga mai icen dare zai dauko danye, zai debo busheshe, zai debo mai kaya, zai debo shaftare, duk dai mai kyau da mara kyau duk zai tattaro, to kaga mara kyan zai cutar da shi, koda ku mai kyan zai amfanar da shi, ba a samu yadda ake so ba kenan. Sannan malai yake cewa har yanzu istiqama, sahabbai sun yi tafassara wannan istiqama din su ma iya kokarin su, tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fade shi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fade shi, sayyidina Abubakar radiyallahu anhu ya fassara istiqama, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, wanda suka yi imani da Allah suka yi istiqama suka tsaya din nan, yace istiqamu fi'lan kama istaqamu qawlan, su ne wanda suka tsaya suka yi ta aiki kamar yadda suka tsaya akan abin da suka yi furuci da shi, suka ce Allah ne ubangijin su, kuma to ba su tsaya nan ba sai suka yi ta bautar Allah subhanahu wataala, ma'ana zancen su bai saba da aikin su ba. Sannan wa qala aidan, har yanzu sayyidina Abubakar ya sake faɗa, su mustaqamu suka tsaya, ay lam yushriku billahi shay'an, ai ba su yi Allah tarayya da komai ba. To sayyidina Umar ma dai yayi fashin baki yake cewa wa huwa yaqtubu alal minbar, ya faɗa yana kan minbari yace istaqamu, ai bayin Allah da suka tsaya, wallahi istaqamu wallahi ala tariqati lidaati, suka tsaya kan hanyar Allah da bin Allah subhanahu wataala, sannan kuma basu juya baya ba. Sannan sayyidina Usmanu radiyallahu anhu shi ma yayi magana kan istiqama, yake cewa abinda ake nufi da istiqama, kaga sayyidina Umar ya fassara istiqama da da'a kenan ko biyayya ga Allah, kamar da sayyidina Abubakar ya fassara istiqama da nisantan shirka da aikata ayyuka masu kyau. To shi kuma sayyidina Usmanu yace thumma akhlasul amala lillah, sai suka yi ikhlasi suka yi aikin su don Allah. Sayyidina Aliyu shi kuma ya fassara istiqama da cewa ai addul fara'ida, suka kula da farillai, ma'ana farilla shine abun farko da ake so mutun ya kula da shi, idan ya samu dama sai ya ƙara nafila. Daya daga cikin malaman mu kamar da muka saba faɗa, Mudibbo Nanaiwala yana faɗa yake ce mana, kwa san misalin farilla da nafilfili ka sai yanzu muna cikin lokacin nafilfili ne ko yace misalin farilla da nafila shine kaman kai ne zaka yi lissafi idan ka rubuta daya ka sa masa zero a gaban sa ya zama nawa kenan 10 in ka kara wani babun ba abinda waye Hausa suke cewa banza ko ya zama 100 in ka kara wani banzan fa ya zama 2000 in ka kara wani banzan fa ya zama 10,000 in ka kara wani banzan fa ya zama 100,000 in ka kara wani banzan fa ya zama miliyan 100 miliyan 10 miliyan 1 ko in ka kara haka zaka yi ta lissafi har ka je trillion amma duka mai karfin su wannan dayan ne da za a zo a shafe dayan a bar iya banzan to duk banzan ne kawai to dayan shine farilla wayannan su kuma sune nafilfilin kenan dan haka suna karfi ne su amfani wanda yayi su idan ya zama ya kiyaye farilla amma ba da bai kiyaye farilla ba to koda yayi nafila ba ruwan Allah da nafilan saboda ba nafila Allah ya daura masa ba farilla Allah subhanahu wataala ya daura masa Allah ya datar da mu wa qawlut tabi'in bi ma'ana ma zikira mali yake cewa tabi'ai ma irin wannan ma'anar da ita suka fada na cewa istiqama shine bayan mutun ya fada da harce kuma gabansa su aikata ma'ana ya kiyaye aqida ya kiyaye ibada ya kiyaye mu'amala to wayannan bayi tatanazzalu alaihimul malaika Allah yace mala'iku za su yi ta sassauko musu tatanazzalu alaihimul malaika mala'iku za su yi ta sassauko musu indal mauti yayin mutuwar su yayin da suka zo za su mutu ko kuma a wurare guda uku malamai sun yi ta kara junan sani wasu sun tsaya iya indal mauti ne wurin mutuwa wasu malamai suka ce a'a wuri uku ne mala'ikun nan za su sauko musu indal mauti wa fil qabri wa fil ba'thi za su zo musu yayin mutuwa za su zo musu a kabari za su zo musu yayin da za a tashe su wannan lokaci duka a mala'ika zai lizimci bawan Allah da ya imani kuma ya tsaya akan abin da ya shafi ayyuka mai kyau abinda za su zo su musu albishir su ce Allah ta khafu wala tahzanu kada ku ji tsoron inda za ku je wala tahzanu kada ku ainihin yi bakin cikin abinda za ku bari ma'ana na iyalai a za mu kula muku da su wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun kuma muna muku albishir da aljannan nan da Allah subhanahu wata'ala yayi alkawari maulana musaibul faidati Sheikh Ibrahim Anyas radiyallahu anhu yana faɗa yake cewa a wata riwaya wato kowane dan adam yana da mala'ikun da Allah ya tanada su nasa ne ba abin da suke yi illa kula da shi to lokacin da mutuwa ta zo masa dab da ajalin sa wayannan mala'iku za su nemi izinin Allah subhanahu wata'ala su ce Allah wannan bawa naka wato da ka hada mu kula da shi ya sauke haƙinka ya yi duk abin da ya kamata yayi ya gode maka ya dadada wa kansa ya kyautata wa kansa makoma dan haka muna da bukata za mu zo mu ziyarce shi masa albishir sai wannan mala'iku sauko su zo wayannan mala'iku guda biyu su sauko su zo shikenan su gode wa wannan bawa su ce masa jazakallahu khairan an nafsika jazakallahu khairan an nafsika nimal abdu salih Allah ya saka maka da alkhairi na abin da kai makanka Allah ya saka maka da alkhairi na abin da kai makanka madalla da bawa na kwarai ma kanat zurumuka latamna'una min as-su'udi ila as-sama'i lil ibadati wat tasbihi kai dinnan Allah ya hada mu da kai amma zinubanka da kace aikatawa ba su yi wanda za su hana mu dinnan mu rika haurawa da ayyukanka na lada sama ba dan haka mun zo yau zamu ainihin yi ban kwana da kai kuma zamu dauki ranka a wannan lokaci duk wata gaba da aka je za a cire dan adam da shi sai gabar ta bada uzuri ma'ana in an zo ta baki kamar anan ake ganin zai fi saukin fitar rai sai baki ya ce a da ni yake zikiri yana ambaton Allah yana karatun alqurani fa da kun cire ya daina kenan dan haka ba za a cire ta nan ba sai a taho ta ainihin kunne ce to a cire ta kunne tunda kofa ce ka san malamai sun ce dan adam yana da kofofi tara ko mata kuma suna da 11 da namiji yana da kofa tara mata suna da 11 lissafi ya kare kenan daman daga 9 zuwa 11 to sai a zo ta kunne sai kunne ya ce a da ni yake jin karatun Qur'ani da ni yake jin wa'azi da ni yake jin zikiri da ni yake kaza duk abin alheri da ni yake ji yanzu idan kuka ce ran ta wurin an daina kenan sai a zo hanu hanu ya ce a da ni yake sadaka da ni yake kyauta da ni yake alheri da ni yake tunkuɗe barna ba za a cire ba a zo gun kafa a da ni yake zuwa wa'azi da ni yake zuwa masallaci da ni yake zuwa duk abin da ya shafi na alheri to shikenan karshe dai sai ya zama kenan kusan duk inda ake neman a cire ran bai bada dama ba to sai a daukowa wannan mumini wato mi'rajin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kasa annabi ya isra'u yayi mi'raju shi isra'u shine tafiya da yayi da daddare daga masallacin Ka'aba zuwa Baitul Maqdis mi'raj kuma shine tashin sa daga Baitul Maqdis zuwa mahallahu basharun qaddu inda wata halittar Allah bata taba zuwa ba to wannan wuri an ce mashigar sama tana nan a Baitul Maqdis da haka a Baitul Maqdis aka zo aka sawa annabi matattakala da ya hau an ce wannan matattakalan dake matattakala ce ta aljanna abu ne mafi kyau a cikin halittar Allah sai aka kawo wa mumini wannan matattakala din yana kallanta har ya bude baki ka san mutun yaga abin da bai taba gani ba sai bakin sa ya zama yana gani idon sa yana ganin abin har azare ran ba tare da ya san an zare ran ba to wannan shine saukan da mala'ikun za su yi sannan Allah ya kiyaye a daya hannun kuma Maulana Musa ibn Faida Sheikh Ibrahim Yasir Dalani yake cewa bai zai ji wata wahala ba wannan ita ce wato mutuwa ta waliyai bayin Allah yace amma Allah ya kiyaye wanda ya zama akasin haka shi kuma mala'ikun da suke kulawa da shi za su zo su yi ta bashi tsoro za su zo su firgita shi ce masa to lallai zunubanka suna hana mu diban kyawawan ayyukanka zuwa sama dan haka ka sani cewa tunda kake ganin mugun rana ma'ana wancan za a ce masa tunda kake ganin kyakkyawan rana shi kuma wannan za a ce masa tunda kake ganin muguwar rana ba za ka taba ganin muguwar ranar da ta kai wannan ranar ba subhanallahi kuma abin bai tsaya nan ba haka abin zai ci gaba a kabari har Maulana Musa ibn Faida Sheikh Ibrahim Yasir Dalani kafin mu rufe wannan littafi ya kawo hadisin nan wannan hadisin da muka wuce Nasa'i ya ruwaito shi da Ibn Majah hadisi ne yanzu kuma Anas bin Malik ne ya ruwaito shi a Kitabul Jana'iz wa kamar da yazo a Bukhari ne ya ruwaito an karbo shi daga Anas ne Bukhari ya ruwaito a Kitabul Jana'iz nan kuma abun da ya faru da Sayyidina Abdullah ibn Umar wata rana Sayyidina Abdullah ibn Umar yayi tafiya da daddare tsakanin Makka da Madina sai zama daidai kalibu badar wannan kwazazzabar ramin nan da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yasa aka bunne manya-manyan kafiran makkan nan mutun 70 da aka kashe a badar to da yazo daidai wannan wurin da daddare sai ya ga wani mutun wuta na ci a jikinsa ga sarkoki an daddaure shi amma yana gudu sannan kuma ga wani da bai gane ya yanayin mahalitta 70 yake ba yana bayan sa yana jawo shi yace har shi wannan wanda jikin sa yake ci da wutan yana ce min ya Abdullah iskinil ma ya Abdullah iskinil ma Abdullah ka bani ruwa insha Abdullah ibn Umar yace to ban sani ba ya gane ni ne yake kiran sunana ko kuma al'ada su ce ta Laraba idan ba san sunan mutum ba sai ce masa Abdullah kai ko mutanen Najeriya mu gode wa Allah wallahi mu gode Allah mu ce alhamdulillah amma na wata irin shaida su a Larabawa in mutum bai san sunan mutum ba Abdullah yake ce masa bawan Allah amma mu mutanen Najeriya amma na shaida yadda muke san Annabi sallallahu alaihi wasallam ni na je aikin haji abun har da farko yana bani haushi sai wani yemin bayanin abun kuma sai na fahimta duk shagon da kabi sai ka je na Alhaji Muhammad Malam Muhammad Alhaji Muhammad haka za suke kiran mutane sai nace me yasa suke kiran mutane duk wanda suka gani sai su ce sunansa Muhammad sai aka ce eh musamman mu Afirka muna yawan sa suna Muhammadu Muhammadu ya fiyewa Afirka ko malaman su zaka ji kafin ka ji malami Muhammadu zaka rabi ai sai Abduwani 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 amma Muhammadu to kunzumin sa anan ne akwai bawan Allah da na sani yana da yaya sun fi 15 duk Muhammadu ne ba ya sa wani suna ma shi duk dan da ya haifa sunan sa Muhammadu ne kawai sai dai a samu ta inkiya da za a makala to Sayyidina Abdullahi bin Umar muqarisa wannan magana Sayyidina Abdullahi bin Umar bayan ya dawo sai yake ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai Rasulullahi jifa nayi tafiya kuma naga wani abu anan da ya bani mamaki Annabi ya ce to shikenan daga yau zan bada doka amma zan ma bayanin abin da ya faru daga yau kar mutun ya rika tafiya mai nisa da daddare shi kadai in zaka fita kai nisa da daddare kai kadai to ka samu ne abokin rakiya da zai rika yi bai maka cewa yace wanda ka ganin nan wuta na ci a jikinsa Abu Jahali ne Abu Jahali ne shine ake azabtawa kuma Abdullahi da yace ma din ya san ka ya gane ka ne gane kai shi yasa kira suranka ba ai maganan bai san ka bane a kawai ya kirda da ya ganka ne ya gane ka kuma ya kira sunanka na bishi bai gane shi ba saboda tsabar bala'in da yake ciki subhanallah Allah ya kiyaye mu Allah ka sa mu cika da imani dan haka sai Allah subhanahu wataala a mala'iku za su zo bawa a irin wa'innan wurare su ainihin ce masa Allah takhafu wa la tahzadu kada ku yi bakin ciki kada ku yi tsoro kada ku ji tsoro kada ku yi bakin ciki inda za ku je kada ku ji tsoron wato abinda za kada ku ji kada ku ji tsoro inda za ku je kada ku yi bakin cikin abinda za ku bari a baya kuma muna muku albishir da aljannan nan da Allah subhanahu wataala yayi muku alƙawari mala'ikun sai suka ƙara da cewa nahnu awliya'ukum
nahnu awliya ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون
ونم نعم
من غفور رحيم
ما شاء الله أربا يا قاري من كسر ما قوى دي كده الله سبحانه وتعالى يتوى إنما ملايك ذا سيقب رقيا وإنما مؤمني الله كسامنا تكي albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa nahnu awliya'ukum ai mu masoyanku ne fil hayati dunya wa fil akhirah a cikin rayuwar ku ta duniya da rayuwar ku ta lahira muna tare da ku cikin lamuran ku na duniya muna tare da ku cikin lamuran ku na lahira muna datar da ku muna kiyaye ku da izinin Allah subhanahu wa ta'ala kuma yanzu ma muna tare da ku a lahira muna tare da ku a cikin kabari za mu ibe muku cewa muna tare da ku a lokacin da za a tashi mutane zuwa ga filin alkiyama mala'ikun nan za su zo da ababan hawa su dauki mu'minai su kai su inuwar nan ta Allah subhanahu wataala da ya tanada musu dan haka za mu zo kuma mu wuce da kukan siradi wanda yake gada tsakanin wuta da aljanna sannan kuma ba za mu bar ku ba har sai mun ga mun shigar da ku aljanna nanu awliyakum fil hayati dunya wa fil akhirah sai Allah ya fara bayarin aljanna yace kuma walakum fiha ma tashtahi anfusukum kuma walakum fiha kuna da shi a cikin aljanna an mallaka muku a cikin aljanna ma tashtahi anfusukum abunda ranku yake so duk abunda kaji kace sha'awa kace so a aljanna to Allah subhanahu wataala yace na tanada maka shi walakum fiha ma tad'un kuma duk abinda kuka nemi a kawo muku a aljanna to za a kawo muku nuzulan Allah ya ce wannan wani irin masauki ne na musamman aka kawo shi da nakira wato ba a san iya girman masaukin ba nuzulan wani irin masauki ne na musamman min ghafurir rahim daga Allah ubangiji mai gafara kuma ainihin mai jinkai Allah subhanahu wataala ya sa wannan gida ya zabe shi ga mu'minai ya sanya masa abubuwa na jin dadi da duk dan adam yake ainihin buri shi yasa malamai suke gaya mana wato ita rayuwar duniyan nan kofi ce ta rayuwar lahira shi yasa zaka ga a duniya akwai masu kuɗi, akwai talakawa. To zaka ga rayuwar masu kuɗi da rayuwar talakawa iri ɗaya bane. Su ma talakawa sun sani, su ma masu kuɗi sun sani. Suturar da masu kuɗi suke sawa ba irin ta talakawa suke sawa ba. Abincin da masu kuɗi suke ci ba irin ta, ba irin su talakawa suke ci ba. Gidajen da masu kuɗi suke zama a ciki ba irin su ne talakawa suke zama ba. Har ya kai ga masu kuɗin ma suna da angwannin su na daban ma. Dan a nuna su ware ma da ainihin talakawa din gabaki ɗaya. To ai annan ana maka gargadi ne cewa to fa a duniya ma akwai yan aljanna akwai yan wuta. To da haka in ka tsinci kanka cikin yan aljannan duniya to ka dage kai jannatun jannatun. Dan da malamai suna cewa yan adam mutum hudu ne ko akwai mai jannatun jannatun. Allah zai masa rufin asiri a nan duniya ba zai sha wahala ba. Yayi ta jin dadin sa yana cikin masu jin dadi a duniya. Suturar sa mai kyau, abincin sa mai kyau, iyalansa masu kyau, gurin zaman sa mai kyau. To wannan fa ana masa tallin aljanna ne. Ya dage bi Allah sai wannan dadin aninnin kashi a aljanna. Wanda ko ya fito cikin kunci da talauci ba cin yau babu na gobe ba sutura ba din suna nan. To wannan kuma ana masa tallin wuta ne. To fa ya kiyaye wannan duk abin da ake fama da shi na kuncin nan fa na duniya mai karewa ne can kuma fa ba zai kare ba kenan da haka ya dage ya nema kansa aljanna shi kar a masa sakiyar da ba ruwa a duniya ya sha wahala ya je lahira kuma ya sake taran wata wahala kaga idan ya duniya ya sha wahala a lahira ya sha wahala ya zama narun narun kenan shi a duniyan ma a wuta ya zauna ya je lahiran ma kuma yana wuta subhanallah irin abun nan dai da ya faru da Ibn Hajar al-Asqalani ko babban malamin hadisi yayin da ya ga mu da wani bayahude a ainihin cikin kasuwa sai ya ga bayahuden ya ga Ibn Hajar al-Asqalani cikin kaya da kawa ma'ana kaya mai kyau da abun hawa mai kyau sai yake cewa kai bayahude sai bayahude ya ce kai malam ina da tambaya ce eh me tambayar ka yace annabinku wai annabi kenan yake faɗa yace annabin ku yana cewa duniya kurkukun mu'mini ne kuma aljannan kafiri yace to shi kafiri ne shi bai hudan yace yanzu nan ni din nan da nake tafiya a kafa ko isheshin takalmi ba ni da shi wai hakan aljanna nake kai kuma da kake cikin wannan kaya na kawa da wannan abun hawa mai girma kai kuma kenan wai a hakan a kurku kaje Ibn Hajar yace kwarai kuwa annabi mu yayi gaskiya wato idan aka kwatanta abinda Allah ya tanada mini na aljanna a matsayina na mumini da irin abinda nake ciki to wallahi tamka a kurkuku nake yace kai kuma idan aka kwatanta abinda Allah ya tanada maka na azaba a wuta da halin da kake ciki a duniya sai ka gane aljanna kake dan duk wahala za ta kare ko ta kare ta barka ko ka kare ka barta dole za a yi daya amma a can ba za ta kare ba Allah ya kiyaye wannan kenan dan haka kaga narun narun kenan ya zo ya sha wahala a duniya zai je ya sha wahala a lakira to akwai wanda kuma abin yake saba jannatun narun a duniya su sha dadi amma wannan dadin sai ya shagaltar da su su kibauta wa Allah suna mutuwa sai je su fada azaba ma'ana kamar rayuwar kifi kenan ko ya fita daga ruwa ya fada tafashashen mai kaga shi ko da iyawa jama'a aka aje shi ba rayuwar ta shiga garari balle a cikin mai mai din ma ba mai sanyi ba wanda yake kan wuta sannan akwai wanda kuma Allah yake masa narun jannatun a duniya ya sha wahala ya sha wahala ya sha wahala amma wahalar iyanan ta bata hana shi bi Allah ba shikenan sai ta bin Allah ranan alkiyama ya samu aljanna Allah ka samu na ciki albarka annabi sallallahu alaihi wasallam na ga lokaci yana hararar mu za mu karanta wannan addu'a na abin da ya shafi bashi kamar yadda muka sani hadisi ne na sayyiduna Mu'az ibn Jabal wanda a wata riwaya ma malamai suke cewa wannan sahabi har ya kai ga wato baya zuwa masallaci annabi bai ganshi a masallaci ba sai annabi ya tambaye shi ya Mu'az ya akai ban ganka a masallaci ba ya rasulullah bashi ne min ka tutu mutane suna bi na bashi na rasa ya zan yi in warware wannan yasa na buya kar in zo masallaci mu gamu da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to Allah ya allimuka kalimatin in koya maka wasu kalmomi mana idza qulta hunna indai ka fadi wayannan kalmomi din wato Allah subhanahu wata'ala zai ko a wata riwaya Allahu allimuka du'a an tad'u bihi in koya maka wata addu'a mana da zakai addu'a da ita law kana alayka mislu jabal uhudin dainan da bashin da kake binka ya kai girman dutsen uhudu la adahu Allahu anka sai Allah ya biya mashi ka san dai Allah yana da abin da zai biyan ku Allah yana da abin da zai biyan kuma shi Allah baya gajiya da roko shi a kaidar sama kamar da yazo hadisin Bukhari man lam yasalillahu yaghdab alai duk wanda baya roko Allah ma Allah yana fushi da shi shi Allah in baka roke shi bane ma zai fushi kaga sabanin dan adam shi kuma dan adam in an roke shi ne ma annan ne kuma za a ga fushin sa Allah ya kiyaye sai sahibin yace ya rasulullah a gaya mini sai annabi yace qul ya mu'az to ka fara allahumma malikal mulki tutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khairu innaka ala kulli shay'in qadir rahmanad dunya wal akhirati wa rahimuhuma tu'tihi ma man tasha wa tamna'u man tasha irhamni rahmatan tughnini biha arrahmati man siwak wannan ita ce addu'ar kwata-kwata bata wuce layi biyar ba ko mun san mun saba da karanta qulillahumma malikal mulki kam tutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khairu innaka ala kulli shay'in qadir rahmanad dunya wal akhirati wa rahimuhuma tu'tihi ma man tasha wa tarhamu man tasha tu'tihi ma man tasha wa tamna'u man tasha wa tamna'u minhuma man tasha irhamni rahmatan tughnini biha arrahmati man siwak lallai wannan ita ce addu'a mutun zai dauki adadin da zai iya yi in so samu ya lizimci bayan kowace sallah ko da kafa daya ce abinda ake so dai ya zama ya lizimce shi yana yi da niyyar Allah subhanahu wataala ya warware masa bashin sa to insha Allah ta'ala ba hanya ba hanyoyi Allah subhanahu wataala zai bude masa na wurin warware masa bashi Allah ka warware mana bashi kan mu duniya da lakira albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah kara mana da imani akwai addu'a ta biyu da zan karanta mana ita ma a gurguje tunda muka zo kan wannan gaba wanda tana da alaka da karatun da muka yi jiya wato shi Allah subhanahu wataala kamar da zamu ji ayoyin da zamu iso nan gaba na maganin makiyan nan namu guda hudu na ga ya mana jiya cewa makiyan mu hudu ne dole sai mun yi taka tsantsan da su mun dauki matakin da ya dace a kan su duniya da zuciya da bin son zuciya din da shedan wannan su ne makiyan mu amma kan zagin su direban duka shedan ne shi yasa ake neman tsari da shi shi ya buga da annabawa ya yi ta wato kawo har annabi yana kaiwa hari to kaga kai da ni mun zama balle kenan dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya taba gamuwa da shedan a masallaci yake tambaye sa me ya kawo ka yace na zo ka min tambayoyi ne annabi ya mamman tambayoyi kamar da yazo a cikin tafsirin maula musa ibnu faidati shi ibrahim ya sallallahu anhu ya masa mu ya kai biyar ba lokaci da za mu mai tambaye amma idan ka gane yana zuwa kuma annabi ya gaya mana yana zuwa shi dai shedan yana tsoron kiran sallah in an kira sallah zai gudu idan akai ta da iqama zai gudu amma ana fara sallah sai yazo ce to ka tino kaza da kaza mana ka tino kaza da kaza kada ciki gari tiro da kaza sai ka manta ma raka'a nawa kai to shikenan shi bukatar sa ta biya in baka sanya zaka yi ka warware ba to kaga matsala ta faru annabi sallallahu alaihi wasallama karshe ya kama shedan ya daure a masallaci da niyyar in gari ya waye zai nuna sahabbai shedan sai ya tina addu'ar dan uwansa annabi Suleiman rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di Allah ka bani mulkin da kar wani ya samu irin wannan mulkin ko a ba wani irin wannan mulkin a bayana saboda shi yana dilin da shedanu shi yake kama su yana daurewa annabi ya ce sai na sake shi to Muhammad wani daga cikin magabata Muhammad ibn Wasi ko dai za mu barki sannan zuwa gobe ne na ga lokacin ya cinye amma dai bari mu fade ta a gurguje ɗaya daga cikin magabata wanda ya zo a karni na biyu Imam Al-Ghazali ya kawo labarin cikin Ihya Ulumuddin in ba na manta ba sifili na uku ga wanda yake so ya fadada wannan Muhammad ibn Wasa ya Allah ya masa ilhaman wata addu'a da take maganin shedan yana yin wannan addu'a shi kadai tsakanin sa da Allah amma shi shedan ya sani tunda akan sa ake yi sai kawai shedan ya tare Muhammad ibn Wasa akan hanya ce masa ka gane ni ce ai ban san kawa balle in gane ka yace to shine shedanur rajim subhanallah shikenan sai Muhammad ibn Wasa yace to kai shedan me ya kawo ka guna yace eh na zo ne ina neman alfarma guda biyu kamin alfarma guda biyu ni kuma zan ma alfarma guda biyu ce to yau shedan ne yake neman alfarma yace kwarai kuwa yace alfarmar da nake nema a wurin ka shine akwai wata addu'a da kake yi dan Allah ka daina ta daga yau kar ka saki sannan na biyu bayan ka daina kar ka saki baka yi ba to kuma kar ka yadda ka koya wani kar wani ya san ma wannan addu'a din sai yace to ni kuma idan ka min wannan inji shedan zan maka alfarma guda biyu alfarma ta farko bazan ainihin shagaltar da kai ka sabi Allah ba sannan kuma bazan hana ka bin Allah subhanahu wata'ala ba dan dama abu biyu shedan yake mutun kofar rago ya hana shi bin Allah kuma yasa ya sabi Allah yace to wannan abu biyun bazan bari bazan maka ko daya ba shikenan Muhammad ibn Wasa yace to ai ni yanzu na fara ma ma'ana bazan daina wannan addu'a ba zan ci gaba da yin wannan addu'a domin Allah ya shiga tsakanina da kai saboda shi shedan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana ma'ana duk abin da ya gaya maka zai iya gaya maka gaskiya amma shi din magareci ne dan haka kuma ana iya ganin sa kamar yadda sahabbai suke ganin sa Abu Huraira ya ganshi wanda ganin sa da zai zama wani sabon abu ba to wannan Muhammad ibn Wasa diga nan ya fitar da wannan addu'a wanda ita ma da za mu dage mu iya to in Allah ya yarda za mu samu sauki akan abin da ya shafi sha'ani na shedan din ita ce Allahumma innaka sallatta alaina aduwan aliman bi uyubina yaranahu wa qabiluhu min haythu la narahum Allahumma aishu minna kama aistahu min rahmatik wa qannithu minna kama qannathtahu min afwik wa ba'id bainana wa bainahu kama ba'adta bainahu wa baina rahmatika wa jannatik wannan ita ce addu'a wacce shedan yake jin tsoronta indai ka lizimce ta to Allah subhanahu wata'ala zai yi maka katanga da shedan ba ko da yaushe zai samu dama yi galaba akan ka ba Allah ka kiyaye mu Allah ka sada mu da alkhairi duniya da lakhira Allah ka tsare mu da sharri duniya da lakhira Allah ka ba kasar mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka ba jahar mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali wannan zabe da aka sa a gaba Allah subhanahu wataala ka nuna mana shi lafiya Allah subhanahu wataala ka zaban mana shi shugabanni na gari wanda za su zame mana alkhairi a cikin rayuwar mu ta duniya da lahira gabaki daya Allah subhanahu wataala ka taimaki masu kasuwanci a cikin mu ka dauke musu tsautsayi da asara da mugun ji da mugun gani wanda ba su ka kai musu yawa Allah ka warware musu albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama Allah saka kowa da alkhairi to akwai sanarwa to bari mu kare saduwa sai a fadi sanarwa din insha Allah ta'ala kuma muna godiya ta musamman akwai baki zamu ce baki ba baki ba Alhaji Muhammad Hammasiyo da Alhaji Adamu nono da suka ziyarce mu cikin wannan dare Allah saka musu da alkhairi kamar yadda dama al'ada wannan tafsiri duk lokaci bayan lokaci mukan samu baki da suke kawo mana ziyara ta musamman Allah saka musu da alkhairi Allah kara mana albarka Allah ka tsare mu da sharri duniya da lakhira Allah ka sada mu da alkhairi duniya da lakhira wannan soyayya ta mu ta tsakani da Allah Allah ka tabbatar mana da ita albarka annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ka yaye mana damuwa da tsoro da bakin ciki duniya da lakhira Allah ka biya kowa bukatun sa na alkhairi albarka annabi sallallahu alaihi wasallama اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لباس وقناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين